Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana a wannan hantsin ranar Talata 19 ga watan Maris 2019 akan mitoci 1725 da kuma 60 masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za su iya kama mu kai tsaye ta shafin FM na radio amfani da sarauniya da fara da numan da dalal da kuma niyyar muryar Arewa ko kuma BOA Africa Zango na 102.5 sai kuma Alpha Radio a Kumasi Ghana da kuma iya sauraron mu kai tsaye ko kuma duk lokacin da kuke bukata ta hanyar sadarwar internet akan boahausa.com ko sashinhausa.com. Masu sauraron mu assalamu alaikum yanzu ma Muhammad Hafiz Baballe tare da Mahmud Lalo muke farin cikin sake jin ragamar shirin da wannan hantsi. Bayan labaran duniya za ku ji cewa mayakan Boko Haram sun kai wani hari a garin Mishika da ke jihar Adamawa bayan da suka badda kamar su suka shiga garin taɓa rauniyar hanya. Sannan Baba Yakubu Makeri zai shigo da shirin a dawo lafiya. Har ila yau muna tafa da kuma sharhin jaridun Niger sai kuma sakonnin da kuka bar mana akan na'ura amma duk sai bayan kun gama jin labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum. Shugaban kasar Mozambique ya yi amanna cewa sama da mutum 1000 sun mutu a kasar bayan da wata mummunar guguwa dauke da ruwan sama ta ratsa ta kasar wacce ke kudancin Afirka a makon da ya gabata. Guguwar wacce aka yi wa lakabi da Idai ta fada yankin Beira garin da ke kusa da tekun India mai tashar jiragen ruwa a gabar tekun kasar ta Mozambique a makon da ya gabata inda ta yi tafiyar kusan kilomita 200 cikin sa'a guda. Shugaban kasar ta Mozambique Philip Nyusi ya ce a halin da ake ciki a yanzu an tabbatar da mutuwar mutum 84 amma bayan da suka yi rangadin yankunan da guguwar ta ratsa sun fahimci cewa adadin mutanen da suka mutu zai iya kaiwa 1000.
We have put rescue means in place and we asked our friends for more.
Yace mun taradi kayayyakin ceto mutane kuma mun nemi taimako daga kawayen mu sannan akwai likitoci da suke kan shigowa mu futo. Guguwar da ta ratsa har cikin Zimbabwe da Malawi inda ta zubar da ruwan saman da ya haifar da ambaliyar ruwa wanda ya awan gaba da hanyoyi da gidaje. Ma'aikatar tsaron Amurka ta mika majalisar dokokin kasar jerin wasu ayyukan soji da za ta rage. Matakin da zai taimaka wajen sauƙaƙa samun kuɗaɗen da za a kashe idan an zo gina katanga tsakanin iyakar Amurka da Mexico wacce shugaba Trump ya ba da umarnin a gina. Mukaddashin ma'aikatar tsaron ta Pentagon Patrick Shanahan ne ya yi aika da jerin ayyukan ga majalisar a jiya Litinin kwana guda bayan wani zazzafan zaman sauraron bahasi da aka yi a majalisar inda sanatoci 'yan jam'iyyar Democrat suka buƙaci a ba su jerin ayyukan sojin da za a yanki kuɗaɗensu. Jerin ayyukan sun haɗa da ɗaruruwan gine-gine da za a yi a wasu jihohin Amurka da dama da kuma waɗanda za a gudanar a wasu sansanonin sojin ƙasar da ke ƙasashen ƙetare. Jami'an ma'aikatar ta Pentagon sun ce ba dukkanin ayyukan matakin zai shafa ba yayin da jimillar kuɗin da aka yi kiyasin za a kashe a dukkanin ayyukan ya kai biliyan 12.9 adadin da ya zarce dala biliyan 3.6 da shugaba Trump ya ce zai cira daga kuɗaɗen ayyukan sojin ƙasar. Prime Minister New Zealand ta ce majalisar zattawarta ta amince da gudanar da soyayya ga dokokin mallakar bindiga a ƙasar bayan kisan gillar da ya faru wato da ta faru a wasu masallatai biyu.
I think what the public rightly are asking right now is why is it?
Prime Minister Jacinda Ardern kenan take cewa tambayar da mutane ke a yanzu ita ce ta yaya za a ce mutum zai iya sayan bindigar da aka kera domin amfanin soji a New Zealand. Ni a gani na wannan tambaya ce mai muhimmanci a cewar ta daukan matakin sauya dokokin mallakar bindiga na nufin nan da kwanaki 10 bayan wannan mummunan aikin ta'addanci da ya faru za a fitar da sabbin dokoki. Hukumomin kasar ta New Zealand sun ce nan da gobe Laraba za a kammala mika dukkanin gawarwakin waɗanda lamarin ya ritsa da su ga iyalansu. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Bayan sau'i da suka kwashe suna farauta, 'yan sandan ƙasar Netherlands sun kama wani mutum da ake zargi da laifin kai wani harin bindiga wanda ya sanadin mutuwar mutum 3 sannan ya jikkata wasu mutum 5 a birnin Ukret da ke ajiyar Litinin. Da farko 'yan sandan sun ce mutumin da ake zargi ɗan shekaru 37 ne kuma ɗan asalin ƙasar Turkiya ne mai suna Gökman Tanis inda suka fitar da wani hoto mai ɗauke da wani mutum da ƙasan ba. A wani taron manema labarai, Prime Minister kasar Mark Rutte ya ce har yanzu ba a san dalilin da ya sa aka yi wannan hari ba, sai da kamfanin dalancin labarai na Turkiya ya rutu wani ɗan uwan mutumin da ake zargi da kai harin yana cewa mai yiwuwa harin na da alaka da wani rashin jituwa da ke faruwa tsakanin wasu 'yan uwa. Hukumomin kasar Mali sun ce adadin mutanen da suka mutu a wani hari da ya yi mundiga suka kai a wani sansanin soji da ke ƙauyen Diora ya kai 23. Mayakan waɗanda ake tunanin masu ikirarin jihadi ne sun karɓe ikon sansanin sojin wanda yake yankin da ake kira Mofti. Hukumomin kasar ta Mali sun zargi wani shugaban ƴan ta'adda mai suna Kanar Ba Musa, wanda da sojin kasar ne da ya sauya shiga ya koma ɗan ta'adda da laifin kai wannan hari na ran Lahadi. Ana kuma zargin yana da alaka da shugaban mayakan Tuareg wanda ke da alaka da kungiyar Al-Qaida.
Mahmud Lalo aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka daga birnin Washington DC. Yanzu kuma za mu fara ne daga arewa maso gabashin Najeriya, kamar yadda rahotanni ke cewa mayakan Boko Haram sun yi diren mikiya a cikin garin Mishka bayan da suka badda kamar su suka shiga garin ta wata barauniyar hanya, wanda kawo yanzu ba san irin barnar da suka yi ba, kamar yadda wasu da suka tsallake rigiya da baya suka bayyana a wannan rahoto da Ibrahim Abdulaziz ya aiko mana.
Kamar yadda ma rahotanni ke cewa mayakan Boko Haram sun koyi diren mikiya ne ma cikin dare a garin Mishka bayan da suka yi badda bami, inda suka shigo ta wata barauniyar hanya, wanda kawo yanzu ba ma san irin barnar da suka yi ba, kamar yadda wasu da suka tsallake rijiya da ba suka tabbatar.
Sun zo ta kofa mai kadiri da wani hanya daga wurin Gayandi, su yi yunkuri shiga shuwa, amma sai dai soja sun zo ta wurin sun dakile, amma su shiga Mishka
ba hanya ko ta ina kuma kuma ya ke tashi a rukun kuka ta ido Allah. Jiragen nan ba jiragen na rundu nuna shawa ke ko da ya zo ha ta ke faɗa maka nan ina sama.
To kuma babu sojoji ne?
Ba soja ko da ya. Soja ko da ya ana ka so bai ka kai.
Wasu bayanai ma na cewa ‘yan bindiga masu sada kai bayan sun ko fasa wani banki da ma shaguna a cikin garin Mishka, inda ko suka sace dukiya, yayin da gwamnan jihar Adamawa Sanata Muhammadu Bindo Umaru Jibrila, wanda ya tabbatar da wannan harin da aka yi, ya yaba da kai daukin hanzari da jami'an tsaro suka cikin dare, tare mako da jajanta al'umman yankin bisa wannan hari da mayakan na Boko Haram suka kai.
Cikin dare daidai bayan magariba isha muka samu labari daga shi DPO da sauransu, kuma ka san ita Mishka madagari baya wato hukumance bata hannu Adamawa sai tana karkashin 7 division wato a can Chibok. So dole ne muka nemi burge commander da yake wancan wajen, muka haɗa da burge commander na da GOC gaba ɗaya a bashi umarni maza maza ya shigo da sojoji cikin garin Mishka domin labarin da muke ba ke hukum ga mutane sun fara gudu suna barkare. Na farko dai ina so in tabbatar wa duk mutane Adamawa cewa wannan gwamnati muna sai mu tabbatar cewa an samu zaman lafiya, kuma wannan abin da ta faru ina so in ɗauki dama a matsayina na gwamnan jihar Adamawa in yi wa mutane jaje, kuma ƙara ba mutane tabbaci cewa gwamnati tana tsaye tare da hukumar tsaro mu tabbatar cewa waɗannan miyagun mutane an kawar da su. Don haka kuma har yanzu muna ci gaba muna magana da su masu tsaro ma'ana sojoji, kuma kowane awa ɗaya suna ba ni update, za mu dinga magana da su daga yanzu har safe, kuma sai mu tabbata cewa wannan abin ya zo ƙarshe.
Yankin Mishka da Marigoli dai na ko cikin ƙananan hukumin da aka kwato daga hannun mayakan Boko Haram kafin zaben shekarar 2015, ko da yake a 'yan kwanakin nan akan samu hare-haren Boko Haram a waɗannan wurare, kuma wannan sabon harin na ko zuwa ne a ƙasa da kwanaki hudu da zaben da za a sake a wasu rumfunan zabe na waɗannan ƙananan hukumomi biyu. Ibrahim Abdulaziz, sashen Hausa na murar Amurka daga Yola a Najeriya.
Madalla gaida Ibrahim Abdulaziz. To daga batun kai hari kuma sai batun wata gobara a jihar Borno, inda hukumar ba da agajin gaggawa ta jihar ta tabbatar da mutuwar wasu mutane bakwai a garin Gajiram da ke karamar hukumar Ganzai a jihar sakamakon gobarar da ta faru, sannan kuma gidaje sama da 4,000 gobarar ta lakume. Ga wakilinmu Haruna Daudabi da cikakken rahoton.
Hukumar bada agajin gaggawa ta jihar Borno wato SEMA ta tabbatar da mutuwar wasu mutane 7 sakamakon wani gobara da ya tashi a garin Gajidam da ke karamar hukumar Ganze a jihar Borno. Hukumar ce tun a ranar Alhamis ne dai aka samu tashin wannan gobara ya dinga mamaye gida ɗaya bayan ɗaya har ya lashe gidaje fiye da 4,000 a wannan gari na Gajiram da kuma mafi yawan su kananan gidaje ne. Wannan cikin waɗannan gidajen ne ma wasu mutane guda 7 suka rasa rayukansu sakamakon wannan gobarar. Shugaban hukumar SEMA Hajiya ya bawa kallo inda gobarar yayi da kuma mika wani tallafi gaggawa wanda kuma yanzu haka hukumar nasu na ci gaba da kokarin tarar wasu tallafin da za ta mika wa waɗannan mutane da yanzu haka suka fada cikin wani halin kakanikayi.
Da muka je Allah ya yi ma mutane 7 rasuwa sannan kuma shelter kusan 4,000 households dari 4,000 kenan duk suka rasa mazauni sannan kuma waɗansu sana'o'in da suke yi kanana duk suka rasa sana'o'insu. So aka takaice dai abun ba karamin ibtila'i ba ne ya faru, abun da ya shafi kusan rabin garin. Kuma sai ba mu zauna a nan ba, muka fara zuwa gurin gwamnati muka ce gashi abun da ya faru yan lokal gamma sun tafi, sai yanzu za mu hada karfi da karfe da su sai mu ga abun da za mu kai musu. Yanzu muna kokarin hada kayakin abinci, yanzu mun samu kusan 2,500 na biski daga PCNI da za mu kai musu da kuma na gubiyo duk da za mu hada mu kai. Yanzu ba laifi mun samu dan abin da za mu samu kadan, sai yanzu muna jiran gwamnatin ta ba mu, wato gwamnatin jiha ma ta ba mu abin da za ta ba mu, sai mu hada mu kai mu dan ba su abin tallafi. A yunkurin da muke yanzu akwai wato abin da muna ce partners tun NRC na Nigerian Refugee Council yanzu sun yi mana alƙawari za su gina 250 mazauni out on da abin da ana kira emergency shelter na gaggauce, mazauni na gaggauce. To za mu yi kokari mu san cewa sun idan musu sun gama musu mu za mu sa lura za mu sa ido.
An dai fuskanci matsalolin gobara a wasu garuruwa da ke arewacin Borno wadda kuwa watan da ta gabata sai da shugaban hukumar samar da agajin gaggawa na ƙasa wato NEMA injiniya Mustapha Yunus mai haja ya zarci garin Wangulo inda nan ma aka samu wani gobarar da ta lamshe sansanonin yan gudun hijira fiye da kashi 70 cikin 100 a wani sansanonin yan gudun hijira suka fito daga Faga da mahar ya sanadiyar mutuwar mutane 3. A wancan lokacin ne ma na tambayi injiniya Yunus mai haja to kowane mataki suke doka na gadin cewa an kare garuwar irin waɗannan gobara. Ga dai abin da ke cewa
rayuwa ta zama a gidajen rana a arewacin Najeriya ba abu ne sabo ba, sun san me ya kamata, amma saboda nauyin da hukuma ta dora mana za mu ci gaba da faɗakar da su kuma muna tunanin idan bai yiwuwa ne mu matsa da mai wadan wani guri na musamman da zai zama wurin dafa abinci ne da kowane famili a gefen gidajen saboda rage hatsarin wutar da ke samu.
An da ya danganta yawaitan wannan gobarar ne sakamakon wutan girki da kankama irin waɗannan gidaje da kuma dinga fantsama daga wannan gida zuwa wancan gida, ganin cewa mafi yawan gidajen gargajiya ne. Haruna Dauda Biyu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.
Madalla a gaida Haruna Dauda Biyu. Kafin mu ci gaba bari mu shakata da wannan. Ga Baba Yakub mai ke yi da shiri na gaba.
Matafiya a dawo lafiya. Jama'a barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin mu na dawo lafiya. Baba Yakub makeri ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC nake sallama da ku a daidai wannan lokacin. A yau ne muke kawo ƙarshen hirar da muka faro makonni hudu da suka shuɗe tare da Isa Ali babban daraktan zantarwa na wata kungiya mai zaman kanta a Ghana ta Vision for Alternative Development VALD a takaice wacce take shirye-shiryen kai komon motoci lamin lafiya a birnin Accra inda ya mana fashin baki akan alƙaluma masu daga hankali da hukumar kai komon motoci lamin lafiya ta Ghana ta fitar akan hatsarin ababen hawa a shekarar 2018 inda sama da mutane 2000 suka mutu a yau da hirar ta ke karewa na fara yi wa Isa Ali tambaya ce kamar haka
to menene ita kungiyanka take a cikin wannan shekara na garin ta taimaka ko kuma ta bada gudunmuwanta ga rage hatsara akan hanya
to gaskiya ne shekarar da ta wuce zuwa a cikin shekarar da akwai shirin da kungiyar mu gaskiya mun ka doki shi ne na farko mun gane cewa
ita kira sunan kungiyar wa
mun gane cewa kamar ita kungiyar mu VALD kenan da an kasanta da suna Vision for Alternative Development gaskiya shirin da muke yi shine mun gane cewa kamar muna rashin yara sosai shine in za su makarantu gaskiya wasu yara suna iya su bar gidajensu su yi tafiya dai dan kadan sa'annan su kai makarantunsu to kaga ku fita gida zuwa makarantar sun ketare titi to da yawan su wurin ketare titi sai ka gan kamar sun samu hatsari saboda shi sai mun ka doki mataki kamar yanzu za mu makarantar da yaran saboda yara ne ba su san irin dokan da ke kan hanyar titi ba so shi yanzu mun zo ba ma makarantar da sai mu ce direbobin bane yanzu yaran ma da kansu muna karantar da su mun zo makarantunsu mun ka gwada musu ababai da dama kaga kamar in za su ketare titi su yi kokari su duma agu su duba dama su sake duba agu in suka ga ba mota in ya so su yi su ketare sa'annan kuma in sun ga motoci in sun ga mota ya fito nisa suka ga kamar abin ba za su iya su yi su ketare ba su hankuri sannan mun gwada musu kamar kowane hanyar titi akwai abin da ake ce na zebra crossing ba ko ina za su iya su ketare ba mun gwada musu inda sun ka ga wannan rubutu zebra crossing za su iya su ketare kuma mun gaya musu in dai suna ma tsoro in akwai wani babba kusa da su sai su bar babban ne ya taimake su kuma ya shi ya su kuma wannan titi sa'annan kuma mun bar sun gane cewa kamar amma mota na zuwa za su ketare titi su yi kokari su bar matukin mota ya gansu kuma tukin mota bai gansu ba kaga zai wuce ne sai kuma ya ka mana hasari saboda shi yanzu karfin mu na kan yaran nan ne yanda zamu mu kiyaye yaran nan saboda in mun ka duba yara na da rights suna da hinci kamata ne su ma a karantar da su a kiyaye su saboda kaga duk akwai abin da turawa ke ce wai vulnerable kaga ne su ne yara su ne kaga suna da matsala sosai to shi shirin da muke yi kenan sannan na biyu kuma akwai dokan da muke da shi Ghana to shi mu bag muna tsaya muna sai mu ce muna ba gwamnati pressure sosai muna kira hankulan
kuna matsawa gwamnati lamba
muna mata mu gwamnati sosai iya so wannan dokan da road safety regulation da muke da shi ai kokari iya so ai aiki da ita saboda in ai kokari ai aiki da ita saka ga kamar mun samu sauki kaga ni in ba ai aiki da tabbatar ta damuwa misali kaga in mun ka duba kasashen turai kaga in wani ya wuce traffic light haka sai kaga akwai wani kamaran da ke dokan mai shi hoto kaga ni in an doke hoton ka to kada kanka ka san kamar ni kai ne shi kaga ni wadannan duka muke so mu a duba iya so mu ma a shin kida muna kaga ni a shin kida an ya so a ta hasarin motocin nan ta zo ka so shi mu ma muna gurgurdo mu ma kokarin amma to mun san kamar gaskiya arziki da sai mu ce kungiyoyin da muke aiki zaman kanmu wani lokaci kuma ba mu da arzikin da za mu yi a mu ci gaba da sai mu ce shiri da muke da shi amma mu ma muna gurgurdon kokarinmu dan da za a yi mu ma sai mu ce kashe-kashe ko hatsari motocin da ake yi kan titi kuma ne ta zo kasa.
Madalla a gaida Isa Ali babban daraktan zantarwa na kungiyar Vision for Alternative Development VALD Ghana a takaice wacce take shirye-shiryen kai komo motocin laman lafiya a birnin Accra kuma muna mika dubun godiya idan Allah ya kai mu sabon mako za mu kawo muku wani batu na musamman akan wannan shirin yanzu a madadin shi Isa Ali da daukacin ma'aikatan sashen Hausa da muryar Amurka musamman Solomon Abu da ya daidaita sautin shirin baba ya ko makiri ne daga nan Washington DC nake sallama da ku a huta lafiya kuma a dawo lafiya
a gaida baba Yakubu yanzu kuma ga sharhin wasu jaridin jamhuriyar Niger
batun hudar iblis din nan kilogram 789 da aka tafke a kasar Guinea-Bissau a hannun wani mashawarcin shugaban majalisar dokokin Niger na daga cikin muhimman labaran da suka dauki hankalin jaridu a wannan mako jaridar Le Courrier ta ce dilan da aka kama wannan kaya haifaffen wani kauyen yankin Gao ne ta kasar Mali koda yake sunansa Ahmed Sidi Mohamed a ID card dinsa na mashawartan shugaban majalisar dokokin kasar Niger bayanai na nuni da cewa sunansa na ainihi shine Hamadana ya kuma yi nasarar fita daga Yemai da wannan haja ne a cikin kwalayen da aka yi zaton na dankararren kifi ne jaridar Air Info na cewa hukumomin kiwon lafiya sun gargadi asibitoci da shagunan sayar da magunguna su yi takatsantsan bayan da wani bincike ya gano alluran rigakafin sankarau na jabu a wani shagon sayar da magunguna da ke birnin Yamai kuma a cewar wata sanarwar hukumomi bincike yana ci gaba da gudana don kara haska fitila a kokarin gano masu hannu a wannan danyen aiki jaridar Lanketer ta bayyana cewa an samu baraka a jam'iyyar Model Lumana a sakamakon rikicin shugabancin da ya kunno kai a tsakanin wasu jigajiganta na reshen Yamai a yayin da shugabanta Hama Amadu ke hijira a waje lamarin da ka iya dadadawa jam'iyyar PNDS tarayya a kokarinta na sake lashe zabubukan da ke tafe jaridar Lokanar Amfiri ta ruwaito cewa shugaban jam'iyyar PNDS tarayya Bazoum Mohamed ya fara wani abin da ke kama da kamun kafa a wajen tsohon shugaban kasar Niger Muhammad Usman jaridar ta ce wata majiya ta gano cewa a yan kwanakin nan dan takarar na jam'iyyar mai mulkin Niger ya matsa da kaiwa Muhammad Usman ziyara cikin dare ko me suke shiryawa ayar tambayar da jaridar ta aza kenan Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
A gaida Sule, sai ra'ayoyin da masu sauraro suka aiko mana ta wayar tarho.
Alaikum biyoyi Hausa, sunana Muhammad Sani, babbar Rami Mashego local government ne justice. Allah biyoyi Hausa har yanzu dai kada ku gaji da mu, muna ƙara neman alfarma zuwa gare ku na ku sanar da isan mun da sakonmu ga mai girma shugaban ƙasa Muhammadu Buhari da kuma mai girma shugaban party na APC Adan Ashmole. Don Allah a tausaya a sa mana baki da kujerar nan ɗaya ta Abdullahi Garba mai sola. Cewa da wannan kujerar sun ita ce muke gani a nan Niger State a Zansi, wadda kujera ce wadda take tausayin talakawa, kuma kujera ce wadda take tausayin gajayyu, kuma wadda idan aka kai mata koke kuma tana duba koke kuma ta iyaka gurgurunta. To muna roƙon mai girma shugaban ƙasa da mai girma Adan Ashmole kada a bari wani ya yi amfani da kujerar da Allah ya ba shi ta gwamna domin ya karya da wannan kujera. Domin duk abin da za a faɗa wurin nan ko kotun nan a yi amfani da ita ba gaskiya ba ce.
Assalamu alaikum, muna gidan Amerika. To Allah muna son kai kukanmu da kwamishinan ilimi na jihar Kebbi sa'in Gwandu game da makarantar 'yan mata ta kan giwa. Kattala keta ka kalla suna shiga su a cikin 'yan mata da dare. To Allah ya ɗauki mataki a kan al'amarin bai da kyau. In ga maƙotan yaran muna jin suna ta kowa da dare wai kattala shiga cikin makarantar nan. To Allah faɗakar da kwamishinan ilimi ɗauki mataki a wannan makarantar 'yan mata mai yariya ya bidu da ɗari biyar. A ce wasu kattala keta da suna shiga wannan bai dace ba. Wanda ke kai mana koken mu kwamishinan ilimi na jihar Kebbi.
Assalamu alaikum sashen Hausa na muryar Amerika. Mai magana Muhammadu Mai Haraji Sokoto da shagarin local government kuna yaki. To duka da halin gaskiya Buhari wannan magana da ka kyauta ta cewa baka da niyyar an san zaɓe ga wani ka ba wani. Saboda haka masu yin banga-banga da cewa wai tun da su da shugaban ƙasa wani ya ci zaɓe a hanshi a ba su to kuɗin mataki ku san hanyar da za ku bi tun yanzu. Zaɓe ne insha Allah. Yi za a yi kuma zaɓe insha Allah mu da jihar Sokoto gwamnanmu Gwamna Aminu Azizu Tambuwal shi ne gwamna insha Allah kuma sai ya kuma shekara hudu.
Kafin mu sallama ga labarai amma a takaice.
Ma'aikatar tsaron Amurka ta mika wa majalisar dokokin ƙasar jerin wasu ayyukan soji da za ta rage. Matakin da zai taimaka wajen sauwaka samun kuɗaɗen da za a kashe idan an zo gina katanga tsakanin iyakar Amurka da Mexico wacce shugaba Trump ya ba da umarnin a yi. Makaddashin ma'aikatar tsaron ta Pentagon Patrick Shanahan ne ya aika da jerin ayyukan ga majalisar a jiya Litinin kwana guda bayan wani zazzafan zaman sauraron bahasi da aka yi a majalisar. Shugaban ƙasar Mozambique ya yi amana cewa sama da mutum 2000 sun mutu a ƙasar bayan da wata mummunar guguwa dauke da ruwan sama ta ratsa ta ƙasar wacce ke kudancin Afirka. Guguwar wacce aka yi wa lakabi da Ida ta faɗa yankin Beira garin da ke kusa da tekun Indiya mai tashar jiragen ruwa a gaɓar tekun ƙasar ta Mozambique a makon da ya gabata, inda ta yi tafiya kusan kilomita 200 cikin sa'a guda. Shugaban ƙasar ta Mozambique Filipe Nyusi ya ce a halin da ake ciki a yanzu an tabbatar da mutuwar mutum 84, amma bayan da suka yi rangadin yankunan da guguwar ta ratsa sun fahimci cewa adadin mutanen da suka mutu zai iya kaiwa 1000.
Masu sauraro, nan muka kammala shirye-shiryenmu na safiyar yau. Sai kuma can da la'asar ku ji abokanan aikinmu da wani sabon shirin ciki har da shirin noma na Mustapha Nasiru Batsari. Yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu, musamman ma Mahmud Lalo da ya karanto mana labarai da kuma Solomon Abu da ya taimaka wajen haɗa wannan shirin da ma injiniyanmu na yau Darrell Smith, ni Muhammad Hafiz Baballe ke cewa a wuni lafiya.